أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله من قد الله تبارك وتعالى ya nuna mana wannan lokaci mai albarka. Yau muna sha'uku ga watan safar hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1442, a ci gaba da karatu da muke a wannan littafi mai albarka na Ummatul Ahkam min kalami Khairul Anam. A karatun da ya gabata mun tsaya a cikin babin da ya magana akan istiqbalul qiblati a cikin kitabu sala. To har yanzu dai muna kitabu sala din, wanda yau insha Allah za mu tashi akan babin da yake magana akan wato akan safu, babu sufufi. Babi ne da zai magana akan yadda ake daidaita safu, saboda shi daidaita safu yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke saka sallah ta cika. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasu maganganu a kansa, wanda kuma abu ne da ya kamata a maida hankali a kansa. Babu sufufi, babin da yake magana akan safu. An Anas bin Malik radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamami salat. An Anas bin Malik radiyallahu anhu, an kabo daga Anas dan Malik, Allah kara masa yadda, qala yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله تيا دا ميچ الله تبارك وتعالى gare shi yace sawu sufufakum, ku daidaita sahunku. Fa inna taswiyata sufufi min tamami salat, ku sani daidaita sahu yana daga cikin abin da yake cika sallah. Wannan hadisi an samu shi daga Anas dan Malik, Allah ya dade shi, yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace a daidaita sahu. Daidaita sahu din nan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke cika sallah, saboda haka duwan da yake so sallarsa ta cika, to dole ne ya daidaita sahunsa, ba zai bar sahun nasa a wargaje ba. To daidaita sahun nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na cikin abun da yake cika sallah, saboda haka idan mutum ya zo yi sallah bai daidaita sahunsa ba, ba za a ce sallarsa bata karbu ba. Sallarsa ta karbu amma bata samu cika ba. Sallar bata samu cika ba. Za a ce sallarsa bata samu cika ba, amma kuma ba za a ce sallarsa bata yi ba. Saboda haka shi daidaita sahu din yana cikin abun da zai jawo sallar mutum ta cika. Saboda haka ba daidai bane mutum ya zo yin sallah ana cewa a daidaita, ya ki daidaitawa. To idan ya ki daidaitawa, wato bai samu kamala a cikin wannan sallar tasa ba. An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul la tasawunna sufufakum aw li yukhalifanna Allah baina wujuhikum. An karbo daga Nu'man dan Bashir, Allah ya dare su, kala ya ce sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, na ji annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yana cewa la tusawunna sufufakum, wallahi ku daidaita sahunku, aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum, ko kuma Allah ya saba abin da yake tsakanin fiskokinku ko kuma zuciyoyinku. Wannan hadisi an samo shi daga Nu'man dan Bashir, Allah kara musu yarda, ya ce na ji manzon Allah tsaya da miji Allah su tabbata gare shi ya ce la tasawunna sufufakum, wannan lamun lamul qasm ne ake ce mata lamun rantsuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana rantsuwa yana cewa wallahi ku daidaita safunku aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum ko kuma Allah ya saba abin da yake cikin wato zuciyoyin wujuhi kuma nan malamai yawanci sun fassara shi da zuciya ba fiskoki ba wato idan muku daidaita sahu ba kuka saba to shikenan Allah zai saba tsakanin zuciyoyinku za zai zama kuna cikin sabani a cikin kowane lokaci to saboda haka wal muslim kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta kana ma yusawwi bihal qidah hatta idza ra'a anna qad aqalna anhu thumma kharaja yawman faqama hatta kada an yukabbira fara'a rajulan badiyan sadruhu faqala ibadallah latusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah bayna wujuhikum arwaya muslim an sama kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawi sufufana yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daidaita safunmu hatta ka annama yusawi bihal qidah kai ka ce yana daidaita wato kibiyoyi ne a cikin kwarin su atara anna qad aqalna anhu har sai da yaga cewa kamar mun gane mun fahimci yanda ake daidaita sahudin sun makaraja yawman faqama sannan sai wata rana ya fita yana kokarin ya tsayi da sallah hatta kada an yukabbira har yayi kusa yayi kabbara far'a rajulan badiyan sadruhu sai hangi wani mutumi ya wato fito da kirjinsa yayi gaba faqala sai yace ibadallah ya ku bayin Allah da tusawwunna sufufakum wallahi ku daidaita sahunku aw la yukhalifanna Allah bayna wujuhikum ko kuma Allah ya sassaba abin da yake cikin zuciyoyinku kuma abin da yake cikin fuskokinku saboda haka waɗannan hadisai da muka karanta suna nuni akan daidaita sahu wanda hakan ya jawo annabi sallallahu alaihi wasallama yake rantsuwa cewa lalle idan an zo yin sallah a daidaita sahu idan aka ki daidaita sahun nan to lalle Allah zai yanda kuka saba a cikin sahun nan to haka Allah zai saba zukatan kuma ya zama baku a cikin halin da ya kamata sannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ne yake daidaita musu sahu din shi yake daidaita wa sahabbansa sahu idan an zo za a yi sallah kana mai sai bi alqida kamar yanda ake daidaita wato kibiyoyi a cikin kwarin su haka zai tsaya ya ga kowa ya tsaya daidai yadda ya kamata yace har sai da ya fahimci cewa mun fahimci yanda ake daidaita sahu din wato kowa ya gane yanda ake zama wata rana ana cikin haka kamar kowa ya gane yanda ake tsayuwa a sahu har an yi kusa ya kabbara sai ga wani mutumi ya turo kirjinsa gaba ka gani bai daidaita ba kenan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ransa ya bace a lokacin yake cewa ya ku bayin Allah ku daidaita sahu ko kuma Allah ya saba abin da yake cikin zuciyoyinku ko kuma fuskokinku to saboda haka malamai dai sun yi magana da yawa akan maganan daidaita sahu abin da suka tafi a kai dai shine shi mutumin da bai daidaita sahu ba za a je ba a karbi sallarsa ba sallarsa ta karbu amma kuma bashi da bai samu wato cikan sallar ba saboda hadisin nan na baya da yace inna tasfiyatu suhufin min tamamis sala saboda haka jamhur na mazahib suka ce idan mutum ya zo ya daidaita sahunsa to sallarsa ta karbu kuma ya samu cika abin da ake nema shi kuma Daudu Zahiri ya ce a'a idan mutum bai daidaita sahu ba sallar ma bata karbu ba dalilin sai ce gashi nan Allah sallallahu alaihi wasallam har fada yake a kai saboda haka babu duk wanda bai daidaita sahunsa ba sallarsa bata karbu ba to malamai dai suka ce abinda ake nufi shine wannan daidaita sahu din ana yin sa ne ba komai ba dan komai ba saboda a samu wannan falala da lada da Allah yake so ya samar a tsakanin bayinsa saboda jawo zukatanku ku zama kuna yin abubuwan ku tare ba tare da samun sabani a tsakanin juna ba sannan daidaita sahu yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna wato falalan jam'i a jami'in yake maganar daidaita sahu wanda yake sallah shi daya sa kaga ba a maganan wani magana da yake sawa a wajensa. Saboda haka kamar karatu da kuma karanta cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallan jami'i ta bi sallan mutum daya da lada 25 ko 27. Saboda haka wannan daraja din nan da ake bayarwa idan baka daidaita sahunka ba kai ba za ka samu wannan darajar ba. Ba za ka samu wannan darajar ba kwata kwata. Duk da kamar yadda muka faɗa su zahiriya suna ganin sallan ma bata yi ba tukun gaba daya ba ma maganan an karba ko ba a karba ba. To kaga babu hujja a gare ka za a yi sallah an zo an shiga sauka sai ka koma can gefe wai kai baka son shiga cikin mutane. To me kake zo kenan kana zo ka bata musulunci ne shi musulunci ai ya ce a zo a haɗu ne a zo a haɗa tsakanin juna a yi sallah tare da juna baka koma gefe ana sallah ba. Ko kuma ya zama an zo za a saka sawun tsakanin sawunka da na wani ka janye. Akwai wanda haka suke yi ina an zo an manna mutum sawu sai ya janye wai. Kakan me zaka janye? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku daidaita san ku kuma Allah ya raba tsakanin dukiyoyinku. Kana so Allah ya raba tsakanin dukiyoyinka ne? Kai ma? Ba Qur'ani ya ce wala tanazu fa tafshalu wa takhawari hukum. Kar ku yi wato jayayya kar ku yi sabani sai Allah ya tafiyar da wani girman da kuke gani sai kowa ma ya rera ku. To a sallah ma an zo an ce hada sahu kai kana jin haushi? Kuma ba an ce innal mu'minuna ikhwatun. Cewar mu'minai wan juna ne. To saboda haka idan kana so sallarka tana cika to kana daidaita wannan sahu din kar kana raba shi. Kai kuma me so a daidaita sahu ba ce ka je ka kwanta a jikin wanda zaka manna masa sahu ba. Ka san wasu wannan ne yake jawo su ce ba su daidaita sahu ba. Saboda wani sai zo sai kwanta a jikin ka gaba daya kai shi yana kokarin ya za ya daidaita sahu. Abu haka ake nufi ba ya zama dai kafadun ku sun zama daidai sannan sawayen ku ma sun zama daidai. Daman inda ake daidaitawa din kafadu ne da kuma da kafa ya zama kowanne yana kan daidai an jingina sawu a jikin sawu sannan kafadu sun zama daidai ba waɗannan sun yi ciki waɗannan sun yi waje waɗannan sun yi gebe wannan ya karkace wannan yayi ne ba haka ake so ba ya zama dai an tsaya yadda ya kamata. Sannan wannan aiki ne na limami shi liman shi ne zai daidaita sahu tsakanin mamunsa. Saboda haka zai zaga ya duba ya gani ya ga ina ne inda bai daidaitu bai ce a gyara. Kuma kai kana maka gyara ka ce kai ba za ka yi gyara ba ko kuma ranka ya bace ka ce limamin nan ya rena ka ya za ya zo ya ce ka daidaita. Ba haka ba ne Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake shiga tsakanin sahabbansa kamar yadda wannan hadisin ya karantar da mu yake gyara musu sahun yake daidaita su cewa su tsaya sosai. Sannan wani yana nuna halaccin liman zai iya yin magana bayan an yi iqama kenan. Yawa liman zai iya yin magana bayan an gama iqama ya ce sawu sufufakum ku daidaita sanku kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa. Saboda haka kuma zai iya zagawa ya lallika ya gani ya ga komai ya zauna tukunna sai ya zo sai ya kabbara ya kabbara. An Anas bin Malik radiyallahu anhu anna jaddatahu Mulaikata da'at Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu lahu فأكل منه ثم قال قوموا فأصلي لكم قال عنص فقمت إلى حصير لنا قد سود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. An karbo daga Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda yace anna jaddatahu Mulaikata lalle ka kassa Mulaika da'atir rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta kira annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi li ta'amin sana'at nahu saboda wani abincin da ta tanadar masa fa kala minhu sai ya ci daga wannan abincin sun makala sai ya ce ku tashi fa usalli lakum na muku sallah. Qala Anas an yace fa kuntu sai na tashi ila hasirin zuwa ga wata taburma hasirin lana wata taburma a gare mu kadis waddat hakika wannan taburban tayi baki min tulil mal bisa saboda tsawon zaman da tayi ta zauna ta dade tana zaune wannan taburman saboda tsawon wannan zama din ya zama duk tayi baki. Fa nadhahathu bima'in sai na wanke wannan taburma da ruwa فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا صلى الله عليه وسلم اكنت وصففت انا واليتيم براءه سينا سياني دواني واتو مرايا ابايانسا والعجوز من ورائنا اتمنى قوه كما تنظامه فصلى لنا ركعتين sai mana sallah raka'a biyu sun man sarafa sannan sai ya tafi wal muslim arwa muslim an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla bihi wa bi ummihi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah tare da shi da mamarsa fa qamani an yaminihi sai tsaidani a bangaren sa na dama wa qamal mar'ata khalfana sai wannan mata din ta tsaya a bayan al yatim huwa dumairatu jaddu husayn bin abdullah bin dumaira shi wannan marayan da ake bada shine dumair wato jikan husayn bin abdullah bin dumair a wannan hadisi an samu shi daga Anas bin Malik Allah kara masa yadda ya ce cewa kakarsa Mulaika ta da'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta kira annabi sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'at lahu saboda wani abinci ta shirya wa annabi sallallahu alaihi wasallam a gidanta abinci ta shirya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ta gayyato annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ci wannan abincin wannan an ce anan ana nuna wato hali na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita wannan mata din tsohuwa ce kuma miskiniya ce bata da komi kaga cewa ba za ta samu wani daman da za ta je gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam har ta same shi ta samu abin da take nema na albarka ba sai ta shirya abinci sai ta kira Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai Annabi ya zo sallallahu alaihi wasallam ya ce a kai kai ba zan zo ba sai ya halatto ya zo shi da ya zo ya ci abincin kuma ya zo ya ci abinci daga nan saboda ya gane su fuqara ne in sun je ma wajen da yake ba dole bane su samu ganin sa ko su samu zama tare da shi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara musu albarka yace musu qumu ku tashi fali usalli lakum barina muku sallah yace ku tashi muku sallah shikenan qala Anas arzi sai yace fa qutu ila hasirin sai na tashi zuwa ga wata tabarman mu hadis waddat min tuli ma libisa tayi baki saboda an ta dade tana zuwa tabarman ba ta samu wanki ba kuma ta tsufare ta dade tana zuwa saboda ka tayi baki wa na da hadhu bi mai mun karanta ba cewa annahu kaman yayya fane to amma nan dai ana nufin wato wankewa ne sai na wanke wannan tabarman da ruwa sai na kawo wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya akan wannan tabarma da ya tsaya sai muka yi sahu wa sahabtu ana wal yatim wara'u dani da wani bawa a dani da wani maraya sai muka tsaya a bayan sa wal ajuzu min wara'ina ita wannan tsohuwa kuma sai ta tsaya a bayan mu ita kuma fa salla lana raka'ataini sai mana salla raka'a biyu sunan sarafa sannan sai ya tafi to anan malamai suka ce a maganar taburma tsohuwan nan da aka zo da ita aka zuba mata ruwa aka wanke ta kaga daga nan shikenan ta zarta ta kenan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya akan wannan taburma sannan sai aka yi sahu to sahun nan da aka yi shi sai na Anas bin Malik yana tsaye da shi da maraya a bayan sa wallahi da shi da maraya suna bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam su biyu to anan malamai suka ce shi yanda ake tsayuwan sallah cewa mutum biyu ko mutum daya za a iya daukan yaro a tsaya da shi ayi jami'i da shi ko yaya tunda al yatim da aka bada cikin wannan hadisin malamai suka ce ba a kira mutum maraya sai mutumin da ya bashi da mahaifi kuma bai balaga ba in ya balaga magana sai ya gare saboda haka da ya ce mun yi sahu ni da wani maraya yana nufin yaro ne karimi wanda bai balaga ba yake ne to saboda haka sai Imam Ahmad bin Hanbal ya ce za a shi a ganin sa ba za a tsaye da yaro a baya ba a matsayin sahu a tsaye da yaro kawai zama za a jin da yaro ba za a yi la'akari da wannan yaron ba shi ana sa fahimta amma jamhuru suka ce a za a iya tsaye da yaro ko yaro ne idan dai ya tsaya musamman sama Imam Malik yace in dai ba zai tafi ba to shikenan ina san cewa ba zai tafi ba kuma ba wani abun da zai faru to za a iya tsaye da shi wato da kamar shi yanzu shi sai na arzu kenan da shi da wannan yaro suka tsaya kaga sun zama sahu guda shi sai na arzu bai jiya mun jikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace a wannan yaro bane ba saboda haka akwai manzaru dai guda biyu kamar yadda muka faɗa akwai malaman da suke ganin cewa in dai yaro ne ba za a tsaye da shi ba akwai wanda suke ganin a'a in yaron ne ma za ya tsayi da shi in dai an san cewa ba zai tafi ba. Sannan daga nan sai ita wannan tsohuwar ta kasance a bayan su, kaga sahun ya zama guda biyu kenan, ga annabi sallallahu alaihi wasallam limami, ga sayyidina Anas da shi da wannan maraya, sannan kuma ga wannan tsohuwa ita ma tana tsaye a baya. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu raka'a, wato sallar raka'a biyu, sannan sai ya tafi. To anan malamai sun ce ana nuna yin halaccin yin nafila a jami'i, halaccin yin nafila a cikin jami'i, saboda ai lokacin ba lokacin sallar farilla bane, amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yace musu zai musu sallah, kuma shikenan ya tashi musu. Wasu malamai suka ce ma sallan walaha ne a lokacin, ya musu sallan walaha raka'a biyu saboda su samu wannan albarkan. Wannan wajen ma ya zama wuri, wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu sallah, kaga daga nan sun samu wajen, kuma sun samu albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka malamai suka ce ana nuna halaccin yin nafila kuma a jami'inta, duk da ba abu ne da ake jami'in sa ba. Misali nawafil din ba su cikin nawafil din da ake jami'in su irin na wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu, ya musu ne dai saboda su samu albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daga nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi. Wali muslim arwaya muslim kuma yace anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallabihi, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah tare da shi, wa bi ummihi, sannan da mahaifiyarsa, a wani tafi an kawo wa khalidihi, ban sani ba ko an kawo nan, da kuma gwaggonsa da kuma umansa, za a ce ko na'am, wani tafi sun kawo nan ne ba su kawo ba. Fa qama ni an yamirihi, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsayi da shi a bangaren sa na dama. Kaga nan ana ga maka cewa matan guda biyu ne da shi namiji guda daya, saboda haka sai zo ya tsaya, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a bangaren sa na dama, babu yatim din kenan, babu wannan maraya. Wa qamal mar'atu kalfana, sai ita wannan mace wata zai a bayan mu. Saboda haka idan namiji ɗaya ne zai yi sallah da mace, to saboda haka mace tana baya ne, shi yana gaba. In su biyu ne ma zan, su biyu suna gaba, ita tana baya. Ba za a kasa su uku kowa zai da ɗaya ba, ba za a ce liman ɗaya ɗaya a nan ɗaya a nan ba, in dai namijin mutum ɗaya ne ba su kai biyu ba, sai liman da liman da mutumin su biyu kenan, da liman da mutum ɗaya, to tare za su tsaya. Sai dai ya zama da liman da kuma mutum biyu, ko da yaro ne ƙarami, to za a iya tsayi da sahu, shi kuma liman ya shirya ba. Al-yatim maranan da ake faɗa huwa Dumair, shine Dumair jaddu Husayn ibn Abdullah ibn Dubair, jigan Husayn ibn Abdullah ibn Dubair. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala bitu inda khalati Maymuna fa qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layl fa kuntu an yasarihi fa akhadha bi ra'sihi fa aqamani an yamirihi. Wa ibn Abbas radiyallahu anhuma, an karbo daga Abdullah ibn Abbas Allah ya kara musu yadda, kala yace bitu inda khalati Maymuna, lalle na kwana a wajen umana Maymuna. Fa qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layl, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana yin sallah da daddare. Fa kuntu an yasarihi, sai na tashi na tsaya a bangaren sa na hagu. Fa akhadha bi ra'si fa qamani an yaminihi, sai riko da kaina ya tsaida ni a bangaren sa na dama. An samu wannan hadisi daga Abdullah ibn Abbas Allah ya kara musu yadda, ya ce na kwana a wajen umana sayyidina Maymuna matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kwana a ɗakin ta, saboda daman shi yaron ɗakin ta ne. To da yaje shi saboda ya ga yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake da dare, saboda su kullu suna cikin bibiyar halayen da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ciki, su ga me annabi sallallahu alaihi wasallam yake su yi koyo a ciki. Fa qama annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layl, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi zai yi sallah da dare. Ka san shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi zai sallah da dare, kawai yana tashi yin murke zai danusa kawai sai ya kabbara, ba zai ya ji ya saki alola ba. Annabi kenan sallallahu alaihi wasallam shi mai tsarki ne da kowane lokaci, kawai ya tashi kawai sallah za a kama. To wannan hadisi an kawo shi a wani waje da fadin sa, tunda mun yi bayanin sa wancan karatun da muka yi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama sallah din ya bi shi aka yi raka'a, da aka kama karatu aka kama bakara, yana tsammani za a tsaya ya ji an gama bakara fa abu shiru, aka kama nisa'i kuma nan ma aka yi tayi aka gama ta sannan aka dawo aka daki Ali Imran aka gama tukunna aka yi to kaga zururi guda uku nan kaga ai kuma yace da aka yi rukun sai da aka tsaya tsayuwar da ba a magana an tsaya sosai da gaske malamai suka ce ya kai minti 48 aka ya ci ruku kafin a dago sannan aka tafi magana su jira to shi dai ya je kallon tahajjudin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalla ya ga yadda yake fa kuntu an yasarihi sai ya tsaya bangaren hagu sai ya tashi sai ya tsaya bangaren hagu din annabi sallallahu alaihi wasallam fa akada bi ra'si sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya riko kayansa saboda dama babu ba bane fa qama an yaminihi sai ya tsaya da ni a bangaren sana dama to anan malamai sun yi magana akan maganar inda mutum zai tsaya idan yana bin limami idan shi ɗaya ne daga yi sai limami su biyu ke wannan hadisi dai ya gwada cewa abun da ya mafifici shi ne mutum zai tsaya a ɓangaren dama ne na limami to anan ma Imam Ahmad bin Hanbal ya ce wanda ya zo zai tsaya a ɓangaren hagun ɗin liman to ba shi da sallah kwata-kwata sallarsa ba ta yi ba to amma Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Abu Hanifa suka ce a sallarsa ta yi amma dai abin da aka fito shine mutum ya tsaya a bangaren dama wato ana magana in kubu ne za ku yi sallar da kai sai liman ɗin to za ka tsaya a bangaren daman liman ɗin ba bangaren hagun ɗinsa ba in ka tsaya a bangaren dama to an fi son haka amma in ka tsaya a bangaren hagun ɗin to ba a son haka ɗin akwai kuma kamar yadda muka faɗa akwai masaban take ganin sallar kama ba ta yi ba to su wanda suka ce sallar ta yi shine ai shi sayyidina Abdullahi bin Abbas a bangaren hagu ya tsaya daga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo mushi da rashi dama ko bai ce ya sake wannan sallar da ya a bangaren hagun din ba suka ce saboda kaga in ya tsaya hagun din ma yayi amma dai an gyara masa sannan wannan yana nuna halaccin a aikata wannan aiki a cikin sallah kaga ya zo ya tsaya a bangaren hagu amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo mushi ya dawo da shi dama saboda haka wannan bai nuna sallar ta samu wani matsala ba to dai wannan duk dai ana nuna mana yadda ake daidaita sahu ne wannan hadisan sun mana bayanin yaya ake yi a daidaita sahu daga shi kuma shine idan an zo ana tsayuwar sallah idan mutum biyu ne shi liman zai tsaye da ma musa bangaren hagu ne kai sun wuce mutum ɗaya kuma su ne za su tsaya a bayan liman din kenan inda mace kuma ta tsaya a bayansu sannan mace ita ɗaya ne sahunta ita ɗaya inda sauran mata kuma sai su tsaya tare kenan da ita kar a ce a ai yanzu mace an tsaye ta baya ka ce inda wasu matan ma za su sake tsayawa a bayan bayan haka za a tafiya su ma za su daidaita sahu kamar yadda maza suke yi babul imama wannan babin zai mana magana akan limanci kamar yadda muka sani a cikin addinin musulunci Allah ya riga ya tsara cewar ga abin da za a yi a yi sallah to bayan za a yi sallah nan za a yi koyi kuma Allah ya sanya limami ya zama shine za a yi koyi da shi ya zama shine za a koyi da shi a cikin sallah din gabaki daya saboda haka innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi za mu karanta a ciki cewar an sanya limami ne saboda a yi koyi da shi a cika tare da shi duk abin da yake a yi tare da shi saboda haka ba za a saba wa shi limamin ba shi yasa aka sanya shi saboda ana yin koyi da shi abin da yayi shi za a yi to shine amfanin liman to wannan babin zai mana bayani akan yadda ake bin limami ya ake bin liman a cikin sallah an abi hurairata radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa al-himari أو يجعل صورته صورة الحمار أنا أبي هريرة رضي الله عنه أن كان هناك سيدنا أبي هريرة الله قال ما سيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقى النبي صلى الله عليه وسلم سنبتا قريش قال يا جي أما يخشى شمبايا صورو الذي يرفع رأسه وان ديك كاي انسى قبل الإمام قبل لمن يدعى كانسى أن يحول الله رأسه رأس الحمار Allah ya canja kansa ya maida kan irin kan jaki aw ya ja'ala suratahu suratul himari ko Allah ya canja surarsa ta kuma irin suran jaki wannan hadisi an samu shi daga sayyidina Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ya shalla biyar fa rasahu
wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin tambaya ne kuma yana yin gargadi a cikin tambayar shin wanda yake daga kansa kafin liman ya dago baya tsoro Allah ya canja an yuhawwil Allahu ra'sahu ra'sal himari ya maida kansa ya zama kan jaki aw yaj'ala suratahu suratal himari ko Allah ya canja surarsa ta koma suran jaki baya tsoron haka zai iya samun sa yake yin gaggawa yake dagowa kafin liman ya dago to a nan wajen ana gwada mana cewa dole mutum ya bi liman ya jira liman yayi abu kafin yayi kare riga shi idan mutum ya dago kayin sa kafin liman ya dago kansa daga ruku'i ake nufi misali to baya tsoron Allah ya canja wannan kayan nasa mai shi kan jaki kanin malamai sun yi magana zai mutum dan adam a maida kansa ya zama kan jaki malamai suka ce to koda a zahiri ana kallon sa da kai irin na mutane Allah zai maida shi kan jaki wato kansa ya koma na jaki ne amma na mutum ne sai ya zama balid kenan ya zama wani wawawa ko wani marar hankali haka nan gashi dai mutum ne gashi nan amma tunanin sa nazarin sa biri na jaki ne kaga ya zama jaki kenan ko kuma Allah ya canja surar sa ya zama surar jaki ma'ana jikin nasa yana nan a nan mutum ne amma duk halayen jakin nan munanan halayen na jakin nan sai ya dauke su halayen jaki ba su da dadi idan mutum ya dauki halayen jaki kaga ai aikin ya bace kaga shi jaki yana da nuna karfi yana nuna ba wanda ya kai shi karfi sannan ga nuna sha'awa safili ya zo ya saru da matarsa fili akan hanya kowa na gari yayi wanka da doka abun sa kai mure zama halin sai na jaki kaga aiki ya jiga wato ma'ana ya zama dai du wannan jakuntakan ta shiga cikin kwalwarsa ta zauna idan yana aikata wannan aiki saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana gargadi a mai bin liman da cewa lallai ya jira sai liman ya dago tukunne ya dago a ruku'i ne ko a sujjada ne ko a duk wani nau'i na cikin sallah kar ya riga liman gi idan ya riga shi to ga wa'id kenan Allah zai yi masa wannan abun idan ya aikata haka to anan malamai sun yi magana cewa me matsayin wato wanda yake riga liman me matsayin sallarsa shi sallarsa ta yi ko bata yi ba to an yi sabani wasu malamai suka ce sallarsa ta yi su ne jamhur suka ce sallarsa ta yi amma imamu Ahmad bin Hanbal ya ce sallarsa bata yi ba kwata-kwata ya ce sallarsa bata yi ba to a cikin mazhabata su sai aka samu malaman da suka yi magana a ciki dama kamar da muka sani kowace mazhaba ana samun waɗanda suke iya yin wani fahimta a cikin mazhabar to a cikin mazhabar imamu Malik din imamu Ahmad bin Hanbal din sai aka samu wanda suka yi wata fahimta suka ce abin da ake nufi shine idan mutum ya riga liman da aikata wani abu to yayi sauri ya dawo ya fasa aikata wannan abun da ya aikata ya dawo ya zo ya samu liman a halin da liman yake ciki in ya dawo ya samu liman a halin da liman yake ciki shi kenan sai a ci gaba da yin sallah da shi haka amma idan da gangan yayi da gangan ne ya riga liman to wannan kan duka kowa ma ya yarda cewa sallarsa ta bace a rashin sani ne ake bashi udurin cewar ya yi gaggawa ya dawo ya samu liman a cikin wannan halin da liman yake ciki idan liman kuma ya kuce masa to sallan ya bace nan ba suka ce a mazhabin imamu Ahmad bin Hanbal amma sauran malamai na mazhab suka ce sallansa ta yi amma dai dole zai dawo ya riski liman din ba zai zauna ba ne a cikin halin da ya fada misali ya dago liman bai dago ba sai ya yage nan sai ya koma ba zai ce ba ina jira shi ya dago ba a ba haka zai sai ya koma ya jira sai lokacin da liman ya dago sai ya dago haka zai na'am an abi hurairata radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ma jila al imam li yutamma bihi fala takhtalifu alayhi fa idha kabbara fakabbiru wa idha raka'a farkau wa idha qala sami'a allahu liman hamidahu faqulu rabbana wa lakal hamdu وإذا سجد فاسجدوا
wa idza salla jalisan fa sallu julusan ajma'una. Ana Abi Hurairah radiyallahu anhu aka go daga sai na Abi Hurairah Allah kara masa yadda ayin nabi sallallahu alaihi wasallam daga nan ya da mutar astafata gare shi kala yace inna ma ju'ila al imamu li yutamma bihi, lalle an sanya liman ne saboda ai koyi da shi, fala takhtalifu alaihi, saboda ka kar ku yi sabani akan sa, fa idza kabbara fakabbiru, idan ya kabbara kuma ku kabbara, wa idza raka farkau, idan yayi ruku to kuma ku ruku, wa idza qala sami Allahu liman hamidahu, idan yace sami Allahu liman hamidahu fa qulu guce rabbana wa lakal hamd, wa idza sajada idan ya sujjada fasjudu ku sujjada, wa idza salla jalisan idan ya salla a zaune fa sallu julusan ajma'una, ku salla a zaune gabaki ɗaya. عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكر فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. أنكربوا لغا سيدنا عائشة ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم على دليتا قال التاتي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته النبي صلى الله عليه وسلم يا صلى أجدانسا وهو شاك كما لوكا تنبشد العفية فصلى جالسا سي صلى أذنبي wa salla wara'ahu qaumun, sai wasu mutane suka salla a bayan sa kiyaman a tsaye su kuma, fa shara ilaihim sai ya nuni a gare su an ijlisu akan su zauna, falamman sarafa yayin da ya idar kare sai ya ce inna ma ju'ila al imam li yutamma bihi, lalle an sanya liman ne saboda ai koyi dashi, fa idza raka'a farka'u idan ya ruku to ku ruku, wa idza rafa farfa'u idan ya dago ku dago, wa idza qala sami Allahu liman hamidahu idan ya sami Allahu liman hamidahu fa qulu ku ce rabbana lakal hamd, wa idza salla jalisan idan ya salla a zaune fa sallu julusan ku salla a zaune ajma'una gaba da yanku. Wadannan hadisai guda biyu suna magana akan yadda ake bin liman. Sai na Abi Hurairah da yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an sanya limami ne saboda ai koyi da shi, saboda haka kar ayi sabani akan sa. To anan malamin sun yi magana akan cewar shin ya halatta mai yin sallan farilla ya bi mai nafila, tunda an ce an sanya liman dai saboda ai koyi da shi kar ayi sabani akan sa. To Imamu Malik dai mazama Imamu Malik da kuma Imamu Ahmad bin Hanbal da Abu Hanifa suka ce mai yin farilla ba zai mai yin nafila ba, hujja kuwa gashi nan wannan hadisi inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi fala tahtalifu alayhi, lalle an sanya liman ne a koyi da shi kar ayi sabani a kansa. Amma Imamu Shafi'i da Auza'i da Tabari suka ce a za a bi mai yin farilla zai bi mai yin nafila, suka ce hujja kuwa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, su ma suka ga hujja shi, suka ce hadisi na farko hujjar su shine hadisin sayyidina Mu'az, hadisi ne yana cikin Bukhari da Muslim, sayyidina Mu'az yana zuwa ya salla tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan ya tashi tafi ta anguwa je ya su salla, saboda haka kaga suka ce saboda haka wannan hujja ne na cewar mai farilla mai liman mai nafila mai farilla da bi shi ai ya riga ya sallar amma zai je ya su wata anguwa, me zai yi nan kaga nafila zai yi, saboda haka jinna nafila yake su ko farilla suke, saboda haka suka ce hujja su tsaye kenan. Sannan suka ce hujja na biyu salatul khawfi, annabi sallallahu alaihi wasallam ayya sallan tsoro da sabban sa,
a wajen yayi raka'a biyar ya sallama wasu sun zo sun ba zaki jan su to wanne ne sallama ne na bila a ciki saboda ka na farko dai sallah kai da jin namun ana halin tafiya ne kasuru ne saboda ka nabi kuma nabila ne kuma annabi shine liyami kaga saboda ka ne sallallahu alaihi wasallam yayi nabila su kuma sun yi farilla suka ce wannan ma hujja ne na cewar mai nafila a mai farilla zai yi nafila to su kuma wanda suka ce ba zai bi ba suka ce ga hujjar su kamar yadda muka faɗa wannan hadisi cewar limami ai ana koyi ne da shi sannan fala taktalifu alayhi kar a yi sabani a kansa idan ka zo ka yana yin nafila kana bin sa farilla kun yi sabani kun saba kenan saboda kai ai kai niyyar sallan farilla kake yi shi kuma niyyar sallan nafila yake to saboda haka waɗannan dai gashi nan magana guda biyu amma mazhabin Imam Malik da Imam Shafi'i da mazhabin Imam Malik da Abu Hanifa da Ahmad bin Hanbal suka ce babu mai yin nafila mai farilla ba zai bi shi ba shine kuma mazhaban da muke kai su kuma waɗannan Imam Shafi'i da Auza'i da Tabari suka ce zai iya bin sa na'am fa idza kabbara fakabbiru hadisi ya ci gaba da cewa idan liman ya kabbara ku kabbara sai yayi ku yi ba ku yi tare ba sai yayi sai ku yi wa idza raka'a farka'u idan yayi ruku'u sai ku yi ba ku yi tare ba sai yayi duku sai ku yi wa idza qala sami Allahu liman hamidahu idan yace sami Allahu liman hamidahu wato Allah yana jin mai gode masa shine sami Allahu liman hamidahu fa qulu sai ku ce rabbana wa lakal hamdu wato ubangijinmu godiya ta tabbata a gare ka sai ku ce rabbana wa lakal hamdu bayan ya ce sami Allahu liman hamidahu wa idza sajada fasjudu idan ya sujjada sai ku yi sai yayi sai ku yi wa idza salla jalisan fasallu julusan ajma'u idan ya salla a zaune kuma ku salla a zaune gabaki ɗaya to za mu yi magana kan salla a zaune nan na'am mu je mu karanta hadisi na biyu tukunna mu ji an Aisha ta radiyallahu anha qalat daga Aisha Allah kana ta data ce sallar rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa shakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla a gidansa lokacin bashi da lafiya fa salla jalisan sai salla a zaune wa salla wa ra'ahu qaumun qiyaman sai wasu mutane suka zo suka yi salla a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam amma a tsaye su ba zaune ba fa ashara ilayhim sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuni a gare su a nijili su cewa su zauna tunda shi salla a zaune yake kuma shine jibabi falamman sarafa da yayin da aka idar kala sai ya ce musu inna ma jira imamu li yutamma bihi an sanya liman ne saboda ai koyi da shi fa idza raka'a farkahu idan ya ruku ku ruku wa idza rafa'a farkahu idan ya dago ku dago wa idza qala sami Allahu liman hamidahu idan ya sami Allahu liman hamidahu qul rabbana lakal hamdu ku ce rabbana lakal hamdu wa idza salla jalisan idan ya salla a zaune fa sallu julusan ajma'una ku salla a zaune gabaki ɗaya to anan a maganar da zamu yi shine maganar sallah a halin da limamin yake ciki idan limami yana yin sallah a zaune ne kuma ma mu masu bin sa sai ku yi sallah a zaune kamar yadda wannan hadisin ya gwada cewa sun zo suna tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara a gare su yace lalle su zauna su yi sallah a zaune din nan saboda shi liman ana yin koyi ne da shi tsanan malamai sun yi sabani a cikin wannan matsala dai wasu malaman suka ce yadda karatun nan yake cewar idan liman yana yin sallah a zaune to kuma a zaune za ku yi ba za ku tashi ku ya tsaye ba duk da jiran ci annabi sallallahu alaihi wasallam bashi da lafiya ne suka ce saboda haka yadda yayin shi a zaune nan kuma a zaune za ku yi yana ya zaune a zaune za ku yi shikenan wasu kuma suka ce a'a ba haka bane wannan hadisin yana gwada cewar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam bashi da lafiya ne rashin lafiyar sa na wafati saboda haka a wannan lokacin ne yayi sallah a zaune su kuma wato sai na Abubakar yana koyi da sallar annabi sallallahu alaihi wasallama su kuma sahabbai suna yin koyi da sallar sa da Abubakar saboda haka kashi uku ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah sai na Abubakar yana koyi da sallar annabi sallallahu alaihi wasallama su kuma sahabbai suna yin koyi da sallar sai na Abubakar saboda haka a tsaye suke sai na Abubakar a tsaye yake sahaba a tsaye suke annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah to anan sai suka ce to haka ne saboda haka mazhabin Imam Malik dai mazhabin da muke ciki ya tabi akan cewa lalle ba yadda za a yi a liman bashi da lafiya ya yi sallah a zaune kuma ma muku sallah a zaune in bashi da lafiya to sai a ajiye shi a gefe shi limami sai a kawo wani sai a saka lafiyayye ja ku sallah ku sallah a tsaye yace wannan karatun da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yayi sallah a zaune sannan yace su zauna wannan yace yake wance Annabi sallallahu alaihi wasallam har ya kawo wani hadisi da sai na Abu Hurairah ya rawaito cewar Daniel Qutni ya fitar da hadisi cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar wani ya sake jan mutane sallah a zaune bayan na kar wani ya sake jan mutane sallah a zaune bayan ni ne kawai nake da wannan damar da zan iya jan su sallah a zaune saboda shi sai na Imam Malik dai ya tabi akan cewa to a mazhabarsa a fahimtar sa wannan karatu yana gwada cewa wannan khususiyya ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai Allah ya kebance shi da wannan in ba shi da lafiya ma zai ja mutane sallah yayi a zaune su ma su yi a zaune amma yace in ba haka ba liman ba shi da lafiya ba zai yi sallah tsaye ba to sai da imamun duka su marasa lafiya ne su ma ba za su yi a tsaye ba shikenan sai su yi amma imamun suna da lafiya to shikenan sai aje liman a gefe har ko ni limamin a saka wanda zai yi a tsaye ayi a tsaye tare duk da akwai wasu mazahib da suke cewa a na
ne kasancewa inda ba mu ba su yi da
ba za su yi a
jan sallah
za a samu mana insha Allah a ce duk wani rasa da zai ja sallah a cikin su za a samu mana za a samu mana zai wahala a rasa da ya ce ai za ka samu yana da na'ibi mali ba ba za a ce shi ɗaya ba ne a yi za a samu wanda za su ja mana a kuma ba za a so a je wani wurin ba ya zama ce duk wani ba za su iya ja ba za a samu wanda zai ja in Allah ya sa saboda haka dai to anan kuma har yanzu anan ne ake bin da kiran yin lada ne ma anan ne a wannan karatun ne cewar sai na Abubakar Siddiq da ya zo yana koyi da sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma suna koyi da sallar sai na Abubakar saboda haka ba sa jin sautin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka in Annabi ya kabbara sai na Abubakar zai kabbar su kuma sai su ji to daga nan ne malami suka fitar da hukuncin lada ne da ake yi to shi zaka samu yanzu wasu ba sa yi yawa zaka samu wasu yanzu ba sa yin ladan sun ce maka a ai daman babu inda aka samu ajiyar
wani matsalan da yake fitowa wasu yan sa ba sa ladan su ne mai yakan zama shine da mai shine ladan su ladanan wasu suka fata ladan su koye shi ba kuma in wani in ka gaya masa sai ya fata
gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne
su limamin kuma da yake su limamin da sun san menene hukuncin daidaituwarsa da rashin daidaituwarsa haka ne to wannan shi ya kawo
sai suka ajiye kawai
sai suka ajiye
gaskiya ne
sannan kuma har yanzu ladan ke sun ka kula kaga wani in ya zama babba ne yana gaskiya ka ne kira sa
gaskiya ne a zuwa nan ba
ko a malamin wani ke zama malar da gani yake shi ya wuce da zarfa
ba zai kira ba
haka ne kuma dukkan musulmi kuwa na dadi ne
tabbas ba
haka ne
tabbas ba
haka ba zai suka fara
aiki sai ma ku ba
haka kuma mazo Allah ya kwato
sallallahu alaihi wasallam
sai ma ku ba dan dai zai sallah to shi na dan
to sai ma ku ba sai ma ku ba
karatu ne kudi ne sarauta ne mun babu wannan
tabbas ba
lokacin da an ce lokacin da aka zo sallah dai ni da kai da kai kuka tsaye
gaskiya ne
haka ne
gaskiya ne
amma mu din akwai yawa-yawan wasu mu wani yana da karatu gani yake in ya yi ladan jika bari ya kankanci
la hawla la quwwata illa
billah haka ne
gaskiya ne to ladan
kuma karantin ilimi
ne eh gaskiya ne ladan ci kan ai kaga a gidan Annabi ma sallallahu alaihi wasallam sai na Bilal kam ai kaga su ne na farko kuma shi ladanin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kawai dai wannan wani abun da mutane suke faɗa mashi me ne ka ce wai ladani ba zai yi kuɗi ba ne ko me ne wannan duka ga shi ne kawai wannan shi ne ta ne ba haka bane idan mutun yana kira sallar ma an ci ran tashi alkiyama su ne za a gan su masu dogayen wuya su ladanan nan masu kiran sallar
ko aka ladan
sosai mako shi ne abin da muka faɗa cewa shi ladani ya samu wani lokaci yana ladanci sai Allah ya dana zamana masa wani abu na musamman da zai samu a lahira amma kaga liman shi ba fari matsayin sa ba to saboda haka dai shi wannan shi ne yanda ake yin koyi da limami a ciki duk abin da liman yayi shi zaka yi karka kuskura ka riga liman a wani abu na sallah na idan yayi raka'a kai idan yayi ruku'u kai ruku'u in ya dago ka dago in ya ce sami Allahu liman hamidahu ku ce rabbana wa lakal hamdu idan ya sallah a zaune ku sallah a zaune idan dukan ku kuna lallarura a mazamin mutum imam bare idan ko ba haka bane to sai kowa ya nasa ya muke da lokaci ne zamu kara zane ko dai lokacin yayi to ana Abdullah ibn Yazid al-Khitami al-Ansari radiyallahu anhu qala حدثني براء بن عازب وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يهن احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده انا عبد الله بن يزيد الخطامي ان كان daga Abdullah dan Yazid al-Khitami al-Ansari ba ansari Allah yadda da shi kare ya ce hadathani bara ibn azib bara dan azib ya bani labari huwa gairu kazu shi kuma magareci bane kale ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sallallahu alaihi wasallam ya tazance idza qala idan yace sami allah liman hamidahu idan ya dago a ruku yace sami allah liman hamidahu lam yahani ahadun minna zaharu a cikin mu ba wanda zai tunkurar da bayan sa ba wanda zai dago bayan sa hatta ya qawu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajida har sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi yayi sujjada summa na qawu sujudan ba'da sannan sai mu sunkuya mu mu sujjada bayan sa wannan hadisin yana gwada mana cewa duk da malamai sun yi magana akan bara ibn azib ne ko gar kazub din nan cewa shi ba makareci bane me yasa za a faɗi haka to amma dai a maganganu ne wanda ba sai mun dawo ta kansu ba dama sabban annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ana musu irin wannan lakabi duka su daman adilai ba ana nufin an faɗi haka kamar ana zargin sa da wani magana ƙarya bane a za a zo a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ma sai ka ji sabiya ce huwa sadiqul musduq mai gaskiya ne abun gaskatawa kaga ba yana shakkar gaskiyar bane daman tana nan to saboda haka dan an ce ko gara kazu ba ana nufin ana zargin sa da wani magana ƙarya ne ko wani abu ba yace sun kasance idan annabi sallallahu alaihi wasallam suna bin sa sallah idan yace sami Allahu liman hamida ba wani a cikin su da zai yunkuro da bayan sa ce zai sunkuya ya dan sunkuya kan nan ya fara magana sujjara ba wanda zai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunkuya yayi sujjara yace sannan mu kuma sai mu sujjada yawa sai yayi sujjada tukunna mu mu biyo malima yace sami Allahu liman hamida kawa kai kuma kana ta kokari a zaka sunkuya ba ha ba wanda suka kai tunda kana koyi da shi ka jira sai yayi sujjada sannan sai kai saboda anan ana samun wata matsala anan wajen sujjada din nan saboda bayan yace sami Allahu liman hamida yace Allahu akbar zai ta sujjada sai ka samu bai kai ba kai ka kai eh yawa bai kai ba bai kai sujjada ba kai kuma har ka kai to ya zama wanda ne to ka zama yayin sa ko ba an saka kai koyi da shi ne saboda haka shi ne yake gwada mana cewa anan suna tsayawa ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sujjadan nan kowa baya gwada sunkuyar da bayan sa ba wanda yake yunkuri zai sunkuyar da bayan sa ya tafi sujjada har sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunkuya yayi sannan su ma sai su bayan sa haka yake ana bi hore ta radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza ammana al imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minul malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi an karbo daga sayyidina abi hurairah Allah kara masa yadda anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi tsaya da mace lafsu tabbata gare shi ya ce iza ammana al imamu fa aminu idan liman ya gama karanta fatiha yace ghayril maghdubi alaihim waladdallin dinna to sai ku ce amin fa innahu man wafaqa taminuhu taminul malaikati lalle wanda fadin amin din sa ya dace da fadin amin din malaiku gufira lahu ma taqaddama min zambihi za a gabarta masa abin da ya gabatar nan daga zunubansa to saboda haka idan liman ya karanta Fatiha ya zo karshenta ana so mutun ya fadi amin bayan ya gama karantawa to anan ma malamai sun yi magana a cikin wannan hadisi cewa shi a mazhaban da muke bi dai mazhaban Imam Malik cewa shi liman ba zai fadi amin ba zai fada ne a zuciyarsa ba zai fada a zahiri ba amma sauran mazahib ba mazhaban Imam Malik ba suka ce liman zai fada ne a zahiri zai fadi amin din shi ba so amma musu fada amin din shi kuma Imam Malik yace to idan liman yace amin me yake nufi yana me yake nufi da barin amin din sa addu'a yake yi ai yana yin addu'a ko kuma kuna me kuna masa ta'amini kuna cewa Allah ya amsa wannan addu'a da yake to idan ya bari amin a ciki kuma to waye mai addu'a kenan saboda haka sai yace babu ba zai fada ba ya fada zuciyarsa kawai ce da Allah yake cewa wa annabi Musa kaddu jiba da'atu kuma fasaddi ma Allah ya amsa addu'an ku ai annabi Musa yake addu'a sai annabi Haruna amin kawai yake amma da Allah ta sai yace amsa addu'an su duka su so saboda haka suka ce saboda haka anan ana nufin shi ma mu dai shi ne zai ce amin shi kuma liman zai fadi amin a cikin zuciyarsa amma zaban Imam Malik amma sauran mazahib ma zaban Imam Malik ba suka ce mamun ma zai fade ta a fili kuma zaka ga suna yi wasu ana bi hura ta radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza salla ahadukum linnas falyukaffif fa inna fihim da'if wa saqim wa zal haja wa idza salla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma sha'a an karbo daga abi hurairah Allah kara masa yadda anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi yace idza salla ahadukum linnas falyukaffif idan ɗayan ku yana sallah a mutane to ya saukaka fa inna fihim da'if saboda a cikin su akwai mai rauni wa saqim da marar lafiya wa zal haja da kuma mabukaci wa idza salla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma sha'a idan kuma mutum yana sallah shi ɗayan sa akan kansa to ya tsawaita ta yadda yake so wannan hadisi an samu shi daga sayyidina Abi Hurairah za mu karanta ɗayan sai mu yi bayanin su a takaice عن ابي مسعود ان ابي مسعود الانصاري البدري رضي الله عنه ده ابي مسعود الانصاري متيم بدر الله يجد شي قال يا شي جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وني متيم يا زو جماعه النبي صلى الله عليه وسلم تبدا غري شي فقال سي يجي اني لا اتاخر عن صلاه الصبح من اجل فلان ني بقى يانزو انا جنكري بانا سامو صلاه الصبح saboda wani mimma yuqilu bina saboda yanda yake tsawaita mana ita yanda yake ja mana ita qala fama ra'aytu nabi sallallahu alaihi wasallam gadiba fi mau'izatin qattun ashadd mimma gadiba yawma iz ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fishi a cikin yin wa'azin sa ko da dai kamar yanda yayi fishi a wannan rana ba fa qala sai yace ya ayyuhan nas ya ku mutane inna minkum munaffirina a cikin ku akwai masu kore mutane a cikin wannan hadisi fa ayyukum amman nas dukkan wanda zai jagoranci mutane zai limanci mutane fal yujis to ya saukaka fa inna min wara'ihi kabir ya sani a bayansa akwai babba da tijo wa da'if akwai kuma mai rauni wa zal haja da kuma bukaci to waɗannan hadisai guda biyu suna magana akan liman annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka wurin da sai na gore ra Allah kara masa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza salla ahadukum linnas idan ɗayan ku zai salla a mutane falyukhaffif to ya saukaka saboda fa inna fihim da'if a ciki akwai mai rauni wa saqim akwai mara lafiya wa zal haja akwai mabukaci wa idza salla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma sha'a idan mutum ma zai salla a karan kansa shi ɗayan sa ba shi ne limami ba to ya tsawaita ta yadda yake so to anan malamai suka ce abin da ake nufi shine idan liman yazo zai yi sallah to ana so ya duba yanayin mamunsa kafin ya yi sallah saboda sabani da malamin suka yi shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi salloli nan kala biyu ya yi sallah ya tsawaita ya yi sallah ya gajarta yawa ya yi waɗannan yanayin guda biyu to amma sai suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana duba yanayin mamun da yake jan su ne wannan sallah ne mamun da ake suke bin sa yanayin su yake dubawa yake yin sallah tunda arrawita ne sallallahu alaihi wasallam ya ja sallah ya karanta bakara ya zaka yi da wannan abu yanzu a gari ko kuma nisa'i ko arafi sannan arrawita kuma ne sallallahu alaihi wasallam ya sallah ya karanta qaf suwat tur sannan arrawita ya karanta qul huwallahu falaki nasi saboda haka wannan yanayi guda biyu duka ne sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ya tsawaita sannan yayi sallah ya gajarta amma malamai suka ce abin da za a lura da shi ne shine kai wanda kake jan su sallan yaya suke kai limami yaya suke mutane dan shi yanzu wani a wajen sa yanayin da ake yi din na tsawaitawa din shi a wajen sa ba tsawaitawa bane bai san ma na tsawaitawa ba saboda yanda yake jin dadin yin sallah din waju ilal qurata ayi fi salati kenan wanda shi yana jin ganawa da ubangiji ne a cikin sallah saboda haka an jamma shi bai san ma an ja ba wani kuma kai kana gani kawai baka jamba shi godu ya takura dan yanda ka dan jadin ya takura saboda haka yanayin mamunka yanayin yanda zaka ja su sallah idan ka gane cewa eh lallai akwai masu rauni a ciki akwai marasa lafiya a ciki akwai mabukata a ciki to annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka sauƙaƙa musu kai sallah cikin sauki ayi a idar kowa je kama gaban sa amma in kana sallah a karan kanka ne to ka tsawaita ta yadda ka ga dama wannan kan bawan da zai yi wannan dinka sannan hadisi na biyu da aka samu daga Abi Sa'id al-Ansari al-Badri yace wani mutum ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo sai yace ya Rasulullah wani ai wani ya hana ni samu sallah asubahi ni gaba ɗaya na dina samu sallah asuba min ajli fulani saboda wani ina dina samu sallah kwata kwata saboda limamin mun nan jan sallar ne yake ya zo jallar sallar su wannan jan ce yake ya jata da yawa ni kuma shi yasa ma bana samu sallar gaba ɗaya kaga liman ya kore shi kenan qala ma ra'aytu nabiy sallallahu alaihi wasallam gadi wa fi mawdhatin qatun ashadu mimma gadi bi yawmayz mai rawaito wannan hadisi yace tunda yake bai taba gani annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fishi kamar irin wannan fishin ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fishi sosai sannan sai yace ya ku mutane me yasa a cikin ku ake samu munafirin masu kora mutane ne shi wannan ya shigo yana kwadai musulunci ka zo ka jahi da yawa har ma ya daina in yanzu ya kai ne limamin ma sai ya sallah ba kawai sai ya juya ya ce ba zai yi ba kaga ai ka kore shi a haka in ga wasa sai ya daina ma bunduka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faikum amman nas fal yujiz duk wanda zai jagoranci mutane sallah to ya sauƙaƙa musu wannan fa a zamanin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ba yanzu bane ake wannan magana kaga yanzu ka ai babu zai ce gela yanzu mutane na bayyana kasan da akan menene suke bare zan ce suna kan kaya ne kawai maza ayi kawai to sannan na mu sun yanayin sallah yadda malamai suka gaya mana cewa sallah in an zo yin ta raka'a ta farko ita ce ake fin tsawaita ta raka'an ka ta farko to ba za ka sake yin ta ba kuwa ta biyunta ba za ta kai ta farko ba wannan a cikin akdari ma ina da biya kawo amma zan yi wani bali ta biyu ba za ta kai ta farko ba sannan biyun karshe su ma ba su da wani tsawo raka'an farkon nan da ita ce wanda za a fara tsawaitawa kafin a tsawaita saura saboda haka duk wanda zai jagoranci mutane sallah to ya sauƙaƙa saboda a cikin su akwai babban mutum da tijo ne wanda ba zai iya jure tsayuwar nan ba baka san ma ya ake yazo yayi ba sannan kuma akwai mai rauni sannan akwai mabukaci wanda yana Allah idan da sallar nan yaje ya bukatar sa to wannan dai shine ƙarshen wannan babi kuma za mu dakata nan insha Allah abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana albarkacin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan akwai mai tambaya wa alaikum salam
idan ya kasance wajen bin limami din limami yana da sirrin iskura ko kuma abin da sai idan kuma mahun dole su ma ta kasance a
wannan kam malamai sun ce babu damuwa abi mukhalimi fil furu wanda ya saba a cikin furuwa za a iya bin sa sallah sai ba ce lalle idan liman yana yin yanzu ne isra a ce ba za a bi shi ba za a iya bin sa ko kuma yana yin qabdu ko yana yin sabdu wannan da za a iya bin sa ba za a ce lalle sai wannan abun da yake yin shi za a yi ba amma dai za a samu limamin da yake yin yanda mamun suke yi an zuwa haka amma wancan limamin bi shi ba matsala ba na'am alhamdulillah abinda makaranta daidai Allah ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullah amana addu'a
sallallahu alaihi wasallam.